a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa Zara Anene Fage tare da ni Amina Bahari Auna.
Miss shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma zamu yi magana ne akan tazarar haihuwa. Shin me ake cewa akan wannan batu?
Ba da tazarar na da kyau, saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai.
Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tuntubi wasu matan da suke amfani da wannan tsari.
Sannan Binta daga Kaduna ta gayyato baki zauren tattaunawar mu akan wannan batu.
Za mu kuma ziyarci filin kwalamar mu a yau. Amina, ya filin kwalamar na yau wanne ne?
Sai da duk mai so ya ji ya kasance tare da shirin yau da gobe.
Bari mu fara da zauren tattaunawar mu a Abuja. Mu ji abin da Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana suka tattauna akai. Binta, gare ki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Sadiya daga nan Abuja. A matsayina na wanda ta yadda da family planning, wato tazaran haihuwa, so a gaskiya ya kamata mace ta samu lokaci tsakanin haihuwa zuwa haihuwa mai dan tazara, saboda ya bata damar shayar da yaranta yanda ya kamata da kuma samun abubuwan da zasu gina mishi jiki da kuma ya samu lafiya da kuma kulawa yanda ya kamata. A wannan abin nan din yanayi mata sukan zance kansa a wani hali na cewa samun matsaloli na illatarwa akan amfani da waɗannan su kwayoyin magunguna ko allurai da dai makamantan su ko implant. So abinda yakan jawo matsalan waɗannan abubuwa, da farko kafin mace ta fara tunanin wannan family planning, wato tazaran haihuwa, ya kamata a mata gwaje-gwaje a gashin a cikin waɗannan contraceptive ne ko IUD ne za ta saka ko kuma implant ne ko injection ne na allura, ta gane a yi mata gwaji a ga meye yafi kyau zai dace da jikinta. Idan kuma IUD, mata sukan samu matsala sosai wanda suka saka IUD, saboda ya kamata a ce an yi scanning, an duba mahaifar, an ga cewa ba wani infection, sannan sai a saka. To yawani lokaci akan samu matsala ba a yi scanning ba, aka duba aka ga lafiyar ta, so kila a lokacin ta samu ko wani infection, to kuma sai a zo a saka wannan IUD din ta, sai kaga an zo an samu matsala. Amma dai kuma ko kuma alluran bai anshe ta ba jininta, ko kuma dai akwai wasu matsaloli, to ya kamata likita ya yi gwaji ya gani, ba haka kawai mutum ya tafi ya je ya saka ya ce a saka mishi ko kuma ya ce fara allura ko contraceptive ba. Kuma bayan nan akwai wasu hanyoyi na addinin da musulunci ya tanada na yanda ake yi idan aka yi bincike mata, so sai su gane su tambaya, za a musu bayani cikakke yanda ya kamata su yi ba tare da sun sha waɗannan magungunan kwayoyin bimba ko wani abu makamancin haka.
Assalamu alaikum, sunana Ruqayyah Bashir. Ni ana fahimtan tazaran haihuwa ya halasta ne a addinin musulunci ta bangare biyu. Na farko, akwai iyalan da zaka ga sun tsinci kansu a cikin matsalan talauci, wanda zaka ga ciyar da wannan yaran zai zama musu damuwa ko in ce zai zama musu wani matsala ko barazana a cikin rayuwansu, inda ba su da karfin da zasu kula da ƴaƴan da suke haifa, kuma ba su da wani gamsasshiyar tarbiyyar da zasu ba yaran su. A irin waɗannan mutanen, to gaskiya tazaran haihuwa ya halasta a gare su. Sannan kuma akwai gefe na biyu, kuma iyalan da zaka ga dai masha Allah alhamdulillah Allah ya wadata mata su da arziki, amma watakin matan shi tana da matsala, wata maybe wajen kaman haihuwan ta kan samu matsalan high blood pressure haka, ko kuma dai yanayin cikin nata yana kawo mata da damuwa haka da matsaloli, ta kan sha wahala in dai ta samu ciki. To irin wa'annan mutanen su ma a fahimtar tazaran haihuwa ya halasta a gare su. To amma kuma in kika cire wa'annan mutane biyu wanda zaka ga kawai su ce su suna haihuwa kawai ba sa son haihuwa ne ko wani abu dai na dadin rayuwa, gaskiya addini ba ta yarje musu ga tazaran haihuwa ba. Kuma a shawaran da zan ba mata shine, a duk sanda zaki tazaran haihuwa ya zama tsakaninki da mijinki ne, zauna ku shawara daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin za ku yi tazaran haihuwa, shekara ɗaya ne ko bayan shekara biyu ne ko bayan shekara uku, zaki iya tsakaninki da mijinki ku yi wannan shawaran, yanayin kwanciyar auren ku kuka san yanda kuke yin shi, to a haka din dai za ku iya yin tazaran haihuwa ba tare da kun je ga asibiti ba, saboda in kuka je asibiti gaskiya yawancin na asibiti din nan akan samu matsala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A gaskiya dai maganan ba da tazara tsakanin haihuwa a wuri na abu mai kyau ne, kuma a musulunce malamai da yawa ma suna magana idan dai kaman an samu ciki da maybe da goyo yana iya kawo ma mata illa, wannan kuma ya zama kaman magana a ce dai kenan, amma ba da tazara tsakanin haihuwa yana da kyau, yawanci illolin maganin ne yasa mutane suke gudun shi. Misali kaman ni nan, saboda ina da jiki, to jiki na yana da ban san yanda zan sa shi ba, kaman tendency na retaining yana rike ruwa, yana dan ƙara kiba nan da nan da guri, so in dai har na ce zan yi magani na ba da tazara zai bani illa, saboda sai da nayi bincike ga wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo mu mutum ma ciwon suga, ciwon hawan jini da sauransu wannan magungunan. Nayi magana da wani likita ne musulmi, abin shi ya mun bayani guda-guda har ya bani littafi, ya ce in je in karanta in gani yanda abubuwan suke. To ni dama ainihin ni a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan shan magani ba, amma dai ba da tazaran na da kyau, saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya bayan ta haihu din nan, abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai, at least in ta ba da tazaran kaman shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake, so wasu suna iya bari shekara daya, wasu bari shekara biyu, shekara uku, any abun dai na Allah ne, haihuwa na Allah ne, saboda ni nan tun da na bar na yayi yaro na yanzu shekaran shi bakwai kenan, ban taba shan magani ko da panadol bane wai akan ba da tazara, kuma dai Allah dai bai kawo ba shine. So kuma ganin nake kaman shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata, su maza ba su da matsala, matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne, an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga pinsin da ake sha da dai sauransu, wasu ma ni ban sani ba. So opinion ina dai kenan, ni a wuri na yana da kyau, saboda yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yanda ya kamata kafin a yaye shi, sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da kuma yaro ma yayi karfi, ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba.
Assalamu alaikum, sunana Fatima Shagari. Maganar family planning wato akwai kala-kala, amma mace mai lalura tazaran haihuwa maganar da muke magana kenan, mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani abu da ake ce mishi karfe ne da ake tare mahaifa, wance roba ne yanzu da ake tare mahaifa, idan ta sa wasu suna zubar da jini ko ta sa musu laulayi su ga mace ma gara su yi cikin laulayin ciki. To idan mace tana da al'ada wanda yake tsaf-tsaf yana zuwa cikin kowane kwana 26 zuwa 28 zuwa 30, da akwai wani abu da muke ce mishi beat cycle, shi wannan kaman carbi yake, za ta iya amfani da shi, amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da kuma gudunmawar shi. Ya wannan din yana da amfani kwarai idan mai gida ya yarda a yi, kuma da akwai wanda yake shi na musulunci, wannan kuma shi ma din da sai dai idan mai gida zai yarda yarjejeniya tsakaninsu.
Sunana Fatima Ma'aji Masaya. Gaskiya ni a nawa ra'ayin na yarda da shi, kuma ina yi da nayi yara na uku, shekara na kuma 11, yanzu zan cika shekara 11 kenan da haihuwa, ina da dan da ya cika shekara 10, ina da shekara 6 kuma yanzu ina shekara 7, kuma ina da shekara 3. To kin ga ai an yi tazara, ya tazara alhamdulillah. Saboda menene, ni dai gaskiya tazara yana mun gyamu, saboda ina da yawan laulayi, ko ba dan yawan laulayi ba ma, idan ina da ciki bana iya yin abubuwa da yawa da nake son, ko kula da mai gidana, ko kula da yaran mu, abubuwan gidana da yawa sai ya wahala ta kaina nake kuma sai ina ga kaman kusan dai kowa yawanci dai haka din in kana da ciki ka kanka kake so kin gani idan ka dau ciki wata 9 ka zo ka haihu akalla ba kasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata 3 5 6 zuwa 7 irin nan dai zaki nemi ki huta ki kula da yaro in kika haihu ba ba ya kare bane zaki shayarwa kika gama shayarwa kuma shi ma zo a dan kula da shi dai ya dan kai dai munzulin da zai iya dan a dan yayi shi a dan yayi shi sa pampas dan da dan kai wani girman a samu dai a yi dai ana wara a yi saboda gaskiya yana taimakawa sosai kima ki dan samu lafiyan jiki
kan jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu dai zamu leka birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulrauf ta tuntubi mata domin jin bayanai akan wannan tsari na tazarar haihuwa
masararo barka mu da saki saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe a yau muna tare ne da magidanta maza da mata inda zamu tattauna da su akan abin da ya shafi tazarar haihuwa tazarar haihuwa dai a lokacin da ya shigo arewacin Najeriya ya fuskanci kalubale daga mutanen mu da kuma malamai to bayan dai da aka samu cikakkun bayanai wa'ansu sun ba shi goyen baya wa'ansu kuma suka ci gaba da mishi mugun fassara to amma a halin da ake ciki an samu magidanta da yawa waɗanda idan aka samu matsala na zamantakewar aure to akan danganta shi ne da kila yawan haihuwa ko kuma rashin samun kudin da za a biya bukatun iyali shi wannan shiri na tazarar haihuwa ya samu tagomashi a halin yanzu ya samu karbuwa amma ba mu san dalilai waɗanda wannan magidanta za su bamu ne yanda aka yi shi wannan shiri ya samu karbuwa a inda kan suka fahimci ko amfaninsa ne ko kuma yaya ne dai za mu ji daga bakin su malamai barkan ku da zuwa
barkan ku da warhaka
to dade an ce abin ya fi shafan mata ne wato su ne suke yin tazarar haihuwa wannan amma akwai shi ma tsarin tazarar haihuwan wanda aka keɓance domin maza amma zan fara da mazan ne tunda an ce a kowane gida dai akwai shugaba kuma shugaba shine namiji ku maza shin menene dalilan da yasa ku karɓi wannan tsari na tazarar haihuwa
to wannan tambaya da kika yi ya fahimta da kuma nazari kika ce me yasa muka karbi wannan tazarar haihuwa akwai fuskoki akwai fuskoki na zamantakewa akwai kuma fuskoki na bangaren addini tazarar haihuwa idan ka ce yau baka san tazarar haihuwa don gudun talauci shine babban illa a mu musulmai amma kuma in ka ce baka san tazarar haihuwa don wani al'amari da kake son kai nasara akan shi wannan naji malamai sun ce ba laifi bane
ko kaman ya
masha Allah yawan zira'a da zaka tara ba su samu darajar da ya kamata su samu daga uwarsu ba ba su samu darajar da ya kamata su samu daga ubansu ba
kulawa
to yana tashi ya zama kaman wani abu ne da ake ce mai aikin banza har Hausa suka yi kari suka ce da haihuwar yuyu ga rada da kwakwara misali rashin wadata na sa a haifi yara da yawa a gida da zaki ga ɗakin ya ki tsafta makarantar da za su je babu hali na addini ba za a je ba na zamani na boko ba za a je ba a tsaftace zaki ba za a iya ba a ba su abincin da Allah ya ce haƙƙi ne ba za a ba su ba tufafi ba za a ba su ba ke idan kika shiga wani gidan kika ga yanda zira'a suke saboda tausayi sai ki kusa kuka dan menene dan ita ma haihuwa an ce makauniya ce inda dadi ke ba nan take leka ba sai inda wuya take
haka ne to amma an ce haihuwa albarka ce kuma ko
albarka ce daga Allah subhanahu wataala amma kai uba ko ke uwa in kun inganta abinda kuka samu kuma kun roki Allah kai Allah ya shirya su to wannan albarka ce babba amma muddin kaddan ka haifi ayyan da zaka baka damu da su ba saboda rashin wadata baka san inda suka kwana ba babu sana'a babu boko babu abinci ba a cikin Jerusalem da to kinga wannan shine babban illar da za muke fuskanta kuma zaki ga din inda kuma aka dan tazarata haihuwan aka yi ta baina to zaki ga ko a cikin gida ne ma matan da tayi haihu da yawa daban take da wacce bata yi hudewa ba.
Anya baran ji wannan ko an shi yana goyen bayan masu zuba hannun.
Wannan abokin tattauna wannan mu'amala da ni da shi gaskiya akwai abin da ya manta. Shi alamari na haihuwa ai daga Allah ne na daya. Sannan kuma duk inda yake da al'umma to ka duba ka gani zaka ga akwai arziki a wajen. Misali kasar Sin duk duniya ba kasar da takaita yawan al'umma sannan ko duk duniya ba kasar da takaita arziki duk kin ka mun kasuwancin ka sai kana ce maka Sin
to amma ba ka ganin saboda su ba masa abun ya ta'azzara yawan jama'an nasu sai da suka kai ga da san ce ayi biyu mai za ka kai ga ayi dai kawai aka halitta ko wani kasar Sin ya haifa
to ai abinda nake so ki gane ko kun ce mutane su gane shine sun fara ne Yahudawa sun zo musu kaka gida
anya China fa na daya daga cikin kasashen da ba a juya musu
ai ina ga ya miki wannan magana a nan kasar mu Nigeria duk gidan da ke da yawan al'umma in kin ga gidan nan abinda ya lissafo rashin tsaftace muhalli da rashin tsaftace yaran da kuma ba su hakokin su in kika duba haka ko to akwai matsala tsakanin uban da uwar
anya maran tambi mace hajiyata
ene
kin taba haihuwa kin san yaya ai yake tun daga daukan ciki har zuwa haihuwa saboda haka kin san me mace take bukata ko da ma likita bai ce ba ana ki fahimta menene amfanin da mace za ta samu idan tana tazarar haihuwa
eh to gaskiya kamar yanda kika ce zan dan iya bin bayan su zan iya kaucewa amfanin shi shine ga lafiyar ta idan ba ta da cikakken lafiya ya za a yi tarini ma yaran da ke gabanta
ga kuma wani cikin
ba duka maza bane suke iya da wa'an su kira sadaukar da lokacin su
ina su kyam a yanzu
a akan samu matasa da za su tsaya a gida su taya matan su suka san cewa matan suna bin doka yanda aka bar musu amma ni da gaskiya ana wani ra'ayin zan so in yi tazaran haihuwa amma kuma gwara ka dan haifa in ka dan haifa tukuni sai ka dakatar to gaskiya ni dai ni na a ra'ayina na fi son mace ta yi tazaran haihuwa saboda ga lafiyar kanta idan ba ta da lafiya za a yi ta gyara gidanta idan ba ta da lafiya za a yi ta kula da shi kansa mai gida saboda a dalilin rashin bashi cikakken kulawa in ba wai namiji ka samu dai irin mai dan tsoron Allah ba gaskiya zai iya zuwa ya je yana dake a waje ni dai kan na bi ra'ayin gwara in yi tazaran haihuwa saboda yafi
to kuna ji dai ita wanda abin ya fi shafa waje dake alhakin daukan cikin ta kuma haifa ta ba ku shujin cewa yana da amfani a jikinta da lafiyarta da kuma ingancin yanda za ta ba miji kulawa da ƴaƴan ma gabaki daya to a halin yanzu za ku ga waɗansu mazajen duk da an tsara cewa kana idan ma macen ta taurin kan cewa ba za ta yi amfani da wannan tazarar haihuwan ba kai ma an baka hanyoyin da za ka iya bi wurin yin tazarar haihuwan amma sai ku ci a macen ne kawai za ta yi kuma an ba ta yi ba akwai matsala a gida shin wannan wani hujja ne
hujja ne
to me yasa ka ce haka
abin da yasa hujja ne sanda aka fara fito da tazarar haihuwa a kasar duniya gaba daya a maganar mace aka soma sai daga baya da ilimi ya ilimanta sai aka fito da namiza kuma a yanzu ina tabbatar miki in kika tara maza 20 wani bai san ma akwai tazarar haihuwa da za a iya mana namiji ba duk dai a kullum
wannan dai fadakar wanda ake tayi
to ai har yanzu ba ya fadakar da shi kamar yadda aka fadakar da mata ba saboda wannan shirye-shirye an dade ana yi akan mata amma na maza da za a ce a dan jingine na mata zuwa wani lokaci a shekara 2 zuwa 3 ana wayar mu da mutanen birane da mutanen kauyaku kai akan cewa kai ma fa akwai gudunmuwar da zaka iya dauka akan tazarar haihuwa ba mace kadai za ta iya tazarar haihuwan nan ba za ka iya yi za ta iya yi kuma a yin ya fi amfani saboda menene ai ya fi amfani za ka kula da abin da ka haifa ko da babu wadata a hankali Allah zai hanga maka ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi amma duk abin da ya maka yawa ko arziki ne yawa
bai da komai yana son tsari
idan arziki ko arziki ne yawa a hannun mai shi bai da dadi komai ana son shi zama kada ranka da hannu baina
to amma wai kai ka manta da iyaye da kakannin da suke son haihu kudin nan da yawa na gona akai na gona na talla su je su talla na waye dai a ce gida dai ya cika a ce ɗayanka nawa kana bugun kirji kana aya na 85 me yasa
masu zamanin sun wuce shi ma kanshi zamanin ya wuce sabili kuwa saboda su inda a ce ana mutuwa a dawo idan suka dawo su ne ma masu karban wannan abin fere da saboda karki manta irin abincin da suke ci daban irin rayuwar da suke daban hatta a yanzu a zamanin mu ruwa na sayi makaranta
na sayi rayuwa
ce aka yi ko da kudanka ko ba kudanka sai ka shekara 100 lafiya wannan har ya shekara 100 nan ba ta kwamisha allura ba ko ta bashin magani ba
saboda yawancin cututtuka ne yanzu
ba sha Allah to yanzu kin ga yanzu babu yanda za a ce rayuwar mutanen da mu da yanzu an ce ma Allah shine zamani zamanin da Allah ya kawo mu daban da nasu yau mu gashi ana gaya mana 60 na au 70 su ko can sai su ninka yau a ce dan tai dawo daga makaranta an koro shi zai zauna tsakani da Allah duk ran iyaye baya so to in ka haife su ya zama to cewa ka rasa ina zaka kai wannan ka rasa me rike maka wannan tsakani da Allah ya za a yi kan yi bacci ka ji dadi ai tunani idan ya maka yawa ga zira a ka rasa ina zaka yi ta wani ciwon zai iya shiganka
hanya ko mu bacci shi zai hada mun share ko
ina da kenan ai al'amari na wannan tazaran kodan ne bayani da zu kan cewa gashi gashi ai din tazaran yana da matukar fa'ida a wannan zamani namu kamar da abokin hira na ya fadi kan cewa mutanen da suna yin ninka abinda muke to lalle mutanen da daban da na yanzu saboda yanzu in baka rage ma dan rayuwar ba zaka rage dan wahalar da kake sha kuma yin tazarar nan yana da matukar fa'ida ga al'umma saboda duk inda aka ce an cinku sai nan to akwai matsala yaran yanzu ba yaran irin na da ba wanda suke jin bari bari yaran yanzu ba sa jin bari bari in baka bari dan ka ce wa yaro bari abu kafin ma ka ce abu in baka kai bari zai buga maka kai sai ka shiga wani halin da
ba kuma tarbiya ma
maganar tarbiya ma ta sannan kuma ga maganar abinci ga maganar boko ga maganar islamiya da sauran rayuwar ma gaba daya kuma yanzu gashi sai Allah ya dauko mana son ƴaƴan ya dora akan mu in kana da yara da yawa sai ka rasa mata ina zaka fara tarewa to amma in aka ce kana da daidai gurgudu to wallahi rayuwarka zaka ji ta cikin sauki susu ta cikin sauki cikin ni'ima ba wani takura tazaran nan yana da matukar fa'ida
to ke da baiwar Allah ke ce wanda idan aka tashi tazarar ki aka fi aikawa da abun wato ke ke daukar maganin ko kuma dabarun da ake yin tazarar haihuwa baki ajin ana cewa wayansu matan suna tsorata saura cewa akwai illoli a ciki da sauransu
gaskiya ba shi da illa inda rashin illa sai yake kafin ki fara sai an miki gwaji an ga wani iri ne zai dauke ki allura ne ko ko magani alluran ma akwai watanni kashi kashi ne sai an gwada kuma inda suke cewa yake da illa sai dai gaskiya an mace bata samu ci ma mai kyau ba ko tuwo ne kika samu alhamdulillah kika yi shi da yanda ya kamata kika ci zaki ga ma kin bu ma wanda za ta ci kayan masarufi mai tsada
kin ga tana baya kwanciyar hankali a jikin
to kin gani kuma gaskiya zaka so kai tazaran haihuwa saboda mu yanzu gaskiya muna da san yaya daya ma ba dan kana so ba sai ka nemi ma ka kara to in ka tuna wahalar sai ka ce kai bare dai in huta in maida kumarin jikina
haka ne kuma zaman dan gwasa ai ma auga
wa kin gani da yaje ga ɗan tagwas tagwas a waje gwara ɗan tagwas tagwas din tana ciki kuma mu yanzu ƴaƴan mun riga da mu da ƴaƴan mu sun zama kamar ƴaƴan awagi su mu muna bayi su suna gaba kin ga ko dole mu tattala su kuma dole kai tazara haihuwan nan saboda ka ba su cikakken kulawa da tarbiyya
Allah ya taimake mu
kuma saurare bari mu kammala shirin da filin kwalamar mu inda zamu ba dinka dama ta jiyo mana bayanai akan tuwon dalayi
jama'a masararan mu barkamu da sake saduwa a bangaren mu na girke da girke a cikin shirin mu na yau da gobe a yau ma muna tare da malama Hawwa
Marazain
wacce za ta kawo mana wani makulashi shi ma irin nasu na Maiduguri malama bismillah me muke da shi yau
to assalamu alaikum jama'a yau zan koya muku yadda za mu yi tuwon dalayi daga Maiduguri tuwon dalayi wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba
to tuwon dalayi
shi dalayin gari ne daga gero ake yin shi
kace shi sa muke da dalayi a Fulani wanda dukan kuna cin gero kenan
muna ci sosai ma kuwa so shi tuwon dalayi idan kika nemi garin ki na dalayi to kika yi talgenta kika sa a wuta to zaki zauna ne a wurin shi ba zaka tashi ba yanda za a ka tashi ka bar shi saboda in kika bar shi zai yi gudaji
to ai malama kaman kin dan hanzari shi kin ce daga gero ake yin shi ya ake sarrafa shi
gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba, akwai masu asali su wannan bangare ne daban su suke sarrafa shi, sai dai ka siya gari ne, zaka zo kai zaka dama shi. To in kai talgen shi to nan fa shi din zaka yi ta juyawa, ba sai ka zuba mai wani gari ka tuka shi ba.
To kenan da kauri ake
talgen? Da kauri shi ake yin shi sosai. So shi yana yi, yana kana juya shi ne yana kauri, yana ƙara kauri har sai ya zama yayi ƙarfi. So idan ya fara ƙarfi zaka fara zuba mai mangyada.
Au?
Ana tuka shi ana dan sa mai mangyada.
Tuwan ake sa mangyada? To man shanu fara yasa?
A mangyada.
To
muke sa mai. To ana tuka shi ana sa mai mangyada har zai zo ya karfi ya zama tuwo. To in yayi karfin nan ya zama tuwo za a kwashe shi. In an kwashe shi a kwano inda kika san glashi haka zaki kan shi.
Wato yana kyalli?
Yana kyalli.
Miyan mutane na tsinkiwa?
Yana kyalli sosai ma. To wannan tuwo kuma akan ci ne, wasu ma dan dadin shi, wasu ma ba sai sun yi mishi wani miya daban ba, sukan ci da miyan stew, amma yawanci mu mukan ci shi da miyan ganye, miyan alayyahu haka.
To miyan yakuwa,
yauwa miyan yakuwa ko miyan egusi,
ko miyan gyada,
haka wani lokaci ko miyan gyada, duk mukan ci da shi.
To ana sawa miyan nama ko
kuma ana sawa miyan nama.
To irin wannan tuwo ana ba baki
sosai ma,
muna shirin zuwa Maiduguri nan na ga saboda
to aiko ki garzaya, ya kamata ki garzaya ki zo,
to ana ganin shi na
ki, ya kamata ki garzaya kam ki zo saboda ki ci wannan tuwo.
Zan taho miki da buhu buhun fulani.
Yawwa aiko wadai mutanen namu ba aiko har su zo su ci,
su ga
yadda ake sarrafa gero ba irin nasu ba, sai dai su yi furasi dambu.
To fulani ne kalubale gare ku, ga tuwon da layi.
To gaskiya tuwon da layi kenan.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin, Zahra Aminu Fage da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.